Mita kamar da takwas da 5.5 da lafiyar murar zamani sunana Tijani Adamu inda muka samu guda daga cikin malami da ke koyarwa a makarantu ko in ce makarantar jihar Kano kenan makaranta a jihar Kano inda kuma wato ke dan wato neman kokawa dangane da tsarin nan da wato gwamnati za ta yi na sauya malamai akan makarantun nan da ake cewa na sa kai na wato voluntary kenan da kuma wato makarantun al'umma na community da kuma sauran makarantu to ba tare da bace lokaci ba za mu so mu ji hikima daga bangaren su
to assalamu alaikum gaskiya ni ina kira game da abin da ya shafi wannan tsari gwamnati tsaya ta duba na tsanaki saboda dauke malamai ko ma'aikatanta daga makarantu na community ko makarantu irin wannan na voluntary ta mai da su zuwa makarantun gwamnati zai kasar ilimi matuƙa jihar Kano zai lalata tsarin ilimi
kamar ta yake nan
yawa saboda yawanci malaman su suke rike da makarantun community irin malaman gwamnatin zaka sawa makarantun community da yawa ba sa karɓa wani abin kirki na kuɗi sauda a hannun iyayen yara dan abin da ake karɓa ba zai rike malaman da za a dauko su daga waje a ce zo su koyar ba sai dai fan za su koma na kuɗi in kuma suka koma na kuɗi sun fi karɓin talaka domin in aka ce an sa 10,000 10,015 8,000 ba kowa ne zai iya biya ba amma community saboda al'umma ne suka sa ma za ka ga ana karɓar 1,000 abin da bai wuce 1,000 ba 1,500 800 ma a wasu wajen za ka ga mutane masu dan dama suna kai yayan su so daga suna taimakawa iyakacin fahimta ta saboda haka aka ce sun rushe to magana ta gaskiya al'ummar jihar Kano ta rushe ilimin yara dubunnai masu yawa matuƙa sun rushe a jihar Kano kuma kwanan nan nake jin magana cewa yara da ba sa zuwa makaranta a jihar Kano alƙalaman su karuwa suke Obasanjo kwanan nan yayi magana akan Najeriya gabaki ɗaya da ba sa zuwa makaranta miliyoyi ne saboda haka ya kamata ni abin da zamu mayar da hankali wajen ci gaban karatun yara ba abin da zai kassara karatuttukan su ba a cire magana san zuciya da siyasa cikin al'amarin nan kuma makarantun da mafi yawanci fa na Islamiya ne suna karkata saboda bangaren addini kada a juya abin abinda muke jin tsoro kada a juya abin ya kuma bangaren addini a fara kalubalantar gwamnati kan cewa kamar ba ta san ci gaban karatun addini ne saboda yan siyasa gaba suke nema mu ba yan siyasa bane ko ba haka bane mu mutane ne al'ummar jihar Kano masu san ci gaban jihar Kano kawai amma idan yan siyasa suka samu gaba za su rike kuma za su ringa sukar gwamnati ita dan haka mu dai muna ba da shawara kamar yadda dokar kasa ta tanada constitutionally a ba kowane yaro ilimi haƙƙin sa ne a bashi ilimi daga primary har secondary to gaskiya ya kamata a duba wannan tsarin kuma gwamnati ta sa hannu ta taimaka domin idan bata taimaka ba bai kamata ta rusa ba magana ta gaskiya domin zaman da yara suka yi wasu makarantun wallahi an rufe su community dan ba za su riko ba an rufe su yanzu yaran suna gida me amfanin haka wallahi wata idan ba a mayar da malaman nan na gwamnati wallahi su taimaka a makarantu irin wannan ba wallahi sun mutu kenan domin wasu ko private din aka mayar da su ba su iya rike kansu ba mun riga mun sani saboda haka mun kasa gane me manufa
yanzu kana gani akwai malaman da suke bada gudunmawa ko ba mai da su na gwamnatin ba
akwai malamai da suke bada gudunmawa a community ko ba haka ba kuma ba a dauke su a mai da su ma'aikata ba kuma zaka samu da yawa irin wannan makarantun ana bada sunayen malamai a dauki list din su a bada form a cike da sauransu akan ana ta alƙawara in an tashi wanda suke wannan taimakawa ta sa kai za a mai da su na gwamnati amma ba a mayar ba to yanzu a ƙarshe ma gashi malaman gwamnatin ma dauke su ake ana janye su dan Allah yanzu idan al'amarin nan suka lalace wa gari ya waya mu ne al'ummar jihar Kano mu abin zai shafa ƴaƴanmu ne za su sake koma kan titi su ringa ragaita suna sace-sace da sauran abubuwa marasa kyau abinda muke ki muke gudu gwamnati ta yi abin da ta yi a kwanakin baya an dauke almajirai an hana bara da sauransu wanda muna kallon tsari ne wannan mai kyau to idan aka ce ana so a hana bara an dauki yara a mai da su garin su yanzu kuma sai aka zo aka ce an rufe makarantu irin wa'ancan to ina yaran za su je ka sake haifar da mabarata wal Allah ba ma mabarata ba an haifar da barayi an haifar da ɓata gari wanda za su ringa yin wasu ayyuka marasa kyau a cikin al'umma wanda al'amura ne wanda za su zo su damu kowa kuma a nan gaba da haka ya kamata a tsaya a yi duba da nazari akan al'amarin nan saboda kada mu ringa kassara karatun ƴaƴanmu in muka duba tasirin COVID-19 da ta zo kusan ni ina ganin shine abin da ya sa yara suka faɗi da yawa a jarabawa a jihar Kano musamman a Kwalfaye aka faɗa da dadi mai yawa dan kaɗan ne wanda suka ci kowa ya sani cikin yara fiye da mutum 120 amma sai gashi mutane da suka ci ba su wuce mutum 20,000 ba me amfanin haka
amma baka ganin an yi koyarwa irin ta radio tsarin radio da kuma sauran manhajoji daban
an yi irin wannan amma wallahi ina gaya maka wasu daga cikin ma iyayen yara ko yara su rediyon ma ba su da ita za su saurari wannan program din an yi hakika an yi amma wannan magana ta gaskiya bai yi tasiri kamar yadda zaka zo ka sa yaro a gaban ka ka koya masa karatu ba min yadda wannan hanya ce da aka ce maka kuma abu ne wanda aka zo da shi na ci gaba ko ba haka ba amma magana ta gaskiya ci gaba bai kai haka ba domin da yawa a karkara zaka samu ba ma radio din ba televisions din waya ma wani ba shi da ita sai ka samu ka zagaye wato wata karkara kaf mai wayar garin naje mai unguwa ne kawai sai wani mai dan dama dama to a ina za su sauraro su da su program din idan ana yin irin wannan zaman na lockdown to wannan yana tasiri wajen lalata karatuttukan yara dan haka dan Allah dan Annabi ina kira gwamnatin jihar Kano da kwamitin nan da yi bincike akan harkar ilimi yake so ya bunkasa shi na san manufa ce da su mai kyau amma mu tsaya mu dubi yaran nan tukunna mu tsaya mu dubi yaran nan sannan mu tsaya mu dubi makarantun nan da kyau kafin mu yanke wani hukunci mu je mu san me ake gabatarwa a ciki bai kamata gwamnati ta alƙawarin za ta dauki mutane aiki kuma ya kasance tana kassara irin wannan makarantun yanzu duk wayanda suke cikin wannan makarantun kenan an sare musu gwiwa sun tabbatar kenan ba su samu aiki ba a gwamnati to ina ba su ji kaga wannan ma wata matsala ce domin wani in ya bazama baka san inda zai je ba baka san ina zaka rike shi ba baka san ta ina zaka dawo da shi ba dan haka ya kamata a yi duba da nazari kyakkyawa kan al'amarin nan sai a biyo hanya wacce ta dace nagode
mita 88.5 da lafiyar muryar zamani sunana Tijani Adamu tare da guda daga cikin malami da ke koyarwa a jihar Kano wanda ya bada shawara ga gwamnati dangane da yanda ake gudanar da tafiyar harkokin malamai a jihar Kano da makarantun da fatan wanda aka yi abin ya je kunnansu sai kun ƙara ji na a nan gaba.